Andi abunda takwarana faɗa gaskiya haba abubuwa da yawa kai wanda suna da ba matukar muhimmanci game da takin da aka yi na wannan zaman ina fata dai kowa ya dan abun nan aje wasu ɗan notes da maybe za a tattauna ko kuma za a yi tambaya kai saboda ta da buɗa gaskiya mallam ya an buɗa sosai daidai gurgudo a irin wannan zama da ake kuma da ka ci a bawan malamai su tattauna amma haka maka ka fara faɗa ai kafin su malamai su gama tattauna ka fara ba da shawara wanda kuma tana kan hanya kwarai da gaske kafin taliki zan tunatar da mu kila wasu ba su da wannan takardar kila ba ta zagaya ba mallam ya yi magana a abubuwa kamar haka menene siyasa ginshiƙin siyasa a wannan zamanin malamai da aikin malanta so da ki na wato magana shiga malamai siyasa menene manufar shiga siyasa ta malamai kenan a wannan zamanin shin an taɓa samun malamai a musulunci duk wanda wannan ya tattauna ya kawo kuma misalai haka sunayensu da kuma abin da ya biyo baya sannan mai ake nufi da gyaran siyasar Najeriya wanda ya ba mu ɗan shawarwari sannan ya kammala wannan takardar da wasu shawarwari da kuma wasu jawabai to muna godiya mallam Allah saka da alheri Allah saka sai a ta aliki yanzu Allah musulma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya rayar da mu zuwa wannan lokaci kuma ya ba mu dama zuwa wajen wannan taro mai albarka muna fatan Allah ya sa mana albarka a cikin abin da zamu ji kuma Allah ya sa albarka a cikin abin da zamu faɗa na yi matuƙan farin ciki da dama da ake bani irin wannan domin tattaunawa da kuma ainihin faɗan albarkacin baki game da abubuwa da suka shafi siyasa kullum na faɗa na san akan ɗauko ni ne a irin wannan maudu'i saboda watakila abin da nake karantawa kenan abin da ya shafi harkan siyasa alhamdulillahi ni na tsara zan yi ta'aliƙina ne akan abin da ya shafi siyasa a Najeriya wato a Najeriyance nake so in tattauna don haka na tsara abubuwan da zan faɗa a gida huɗu na farko ina so mu kalli menene tsarin mulki ya faɗa game da ainihin shiga siyasa na malamai ko waɗanda ba malamai ba sannan abu na biyu ina so mu kalli waɗanne ƙa'idoji ne tsarin mulki ya bayar cewa malamai waɗanda ya kamata su yi shugabanci shin malamai sun cika waɗannan ƙa'idojin ko ba su cika ba sannan abu na uku ina so mu kalli ƴan uwanmu abokan zamanmu haka muke ce musu a Najeriya ko kiristoci su malamansu suna shiga irin wannan siyasan kuma in suna shiga wani tasiri ake samu sannan a ƙarshe ina so mu ɗauki case studies ɗin da nake so mu ɗauka ma'ana mu samu waɗansu wanda za mu buga misali da su na ɗauki case study da malam Sheikh Abubakar Mahmud dumi Allah ya yafe mishi sannan kuma a wannan yanayin da muke ciki na ɗauki Sheikh Isa Ali Fantami waɗannan su ne case studies guda biyu da nake so na rufe da su idan lokaci ya bayu akwai waɗansu ƴan tsokaci wani ta'aliƙi akan abubuwan da malam ya faɗa kaman maganan funding da yayi, kaman public procurement act, kaman za a iya hada koyarwa da kuma shugabanci, yayi maganan wato rushing experience na malamai akan abin da ya shafi shugabanci. Ina dan bambanci ra'ayi, saboda duk inda ka samu malami musamman jagora, experience din shi ba karami bane in ka hada shi da ƴan siyasa mu na wannan zamanin, duk ta wuce su. Saboda malami yana managing congregations, ma'ana kaman ka samu babban masallaci irin wannan malami ke gudanar da shi. To sannan akwai abin da ake ce mai training on the job, ma'ana yawancin ƴan siyasan nan su ma suna koyan aiki ne ba tare da sun iya ba. Wani ko wasiƙa ba zai iya rubuta maka ba, kuma yana nan yanzu shugaba ne bayan da kuma za ka yi da shi. Ina fata an gane. To sannan akwai waɗanda yake secondary school kawai suka gama, ko lafiyayyen turanci bisa iya ba, amma kuma ƴan siyasa ne. Akwai gwamna da yana turanci sai dai ka toshe kunni, sai ka ji kaman kai kuka, ka ji tsiga, kaman Malam Bashir ne yanzu wannan Larabci, sai ji tsigan jikin shi na tashi. To haka in ka samu wani gwamnan shi ma idan yana turanci, sai ka ji tsigan jikinka na tashi. Sannan akwai presidential system of government da kuma parliamentary. Duk waɗannan abubuwa ne in lokaci ya bayi. Abu na farko da nake so in fara da shi shine yanda aka rubuta sunana. An rubuta sunana da boko. Gaskiya sunana Isa ne, ba sunana Sa'idu ba. Sunana Isa Sa'idu, sunan babana ne Sa'idu, ba ni bane Sa'idu. Ina fata an gane. Da Allah nan gaba a gyara. Abu na farko da nake so a minti 15 yanzu 7:26 ko abu na farko da nake so na kalla shine tanaji na kundin tsarin mulki a gurguje. Menene tsarin mulki ya faɗa game da ainihin wato shigan dukkan ƴan Najeriya siyasa? Kaman ka ɗauki sashi na 14, wato ƙaramin sashi na 2 cha, wato C kenan, yayi magana akan right to participate in government, cewa dukkan ɗan Najeriya yana da iko ya shiga cikin gwamnati, ya ainihin yi takara ko ya zaɓa ko a zaɓe shi. Yana da iko ya shiga cikin gwamnati ya riƙe muƙami, ko a bashi muƙami, ko ya je a zaɓe shi. Kaga wannan tsarin mulki ya tabbatar da wannan. Ina fata an gane. To kaga duk ɗan Najeriya ba bambamce ba, ko malami ko ba malami ba, a Najeriyance yana da dama ya je ya shiga cikin gwamnati kuma ya yi aiki, ko a zaɓe shi ko a naɗa shi muƙami. To wannan shine foundation na ainihin dama da tsarin mulki ya bayar, cewa kowa da kowa zai iya shiga cikin harkar siyasa. Sannan wani sashi na tsarin mulkin Najeriya 1999 shine sashi na 42, wato ƙaramin sashi na 1. Wannan ya bani sha'awa, wannan sashin da yake magana akan freedom from discrimination, ma'ana abin da ake nufi da shine ba za a ware waɗansu jinsi na al'umma ba, a ce su banda su a cikin harkar mulki ko banda su a cikin siyasa. Shine ya magana akan ba za a ware mutum akan ƙabilar shi ba, ba za a ware mutum a ce ba zai yi siyasa akan addinin shi ba, ko kuma daga inda ya fito, da sauran abubuwa da wannan sashi ya faɗa. Kaga yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci wannan. Idan ka ce malamai ba za su shiga siyasa ba, to ka saba ma wannan tsarin, ka yi discriminating ɗin su kenan, ma'ana ka tauye musu wani haƙƙi da tsarin mulki ya ba su. A yi haƙuri, a Najeriyance ne ce muke magana. Ka tauye musu haƙƙinsu na ainihin tsarin mulki, wanda tsarin mulki ne ya ba su. Sannan akwai sashi na 40 da ya magana akan freedom of association, ko freedom to associate. Ina fata an gane, wato ƴancin mutum ya yi hulɗa da wanda ya ga dama. Duk tsarin mulki ya ba da waɗannan abubuwa. To wannan shi ne gaba ta farko da nake so mu kalla, tanaje-tanaje da tsarin mulki ya yi akan ƴan Najeriya su shiga siyasa ko kada su shiga siyasa. Ko malamai ne ko ba malamai ba, ko ƴan kasuwa ne ko ba ƴan malaman makaranta ne, na primary ko na secondary ko na jami'a, duk wannan tsarin mulki tanajin da yake nan. Sai abu na biyu shine gaba ta biyu da nake so mu kalla, shine requirement, wato abubuwan da malamin ya tajaddadawa akan me ake nema, wato mutum ya ainihin yi takara na shugaban ƙasa, na gwamna, ko ɗan majalisa na jiha, ko ɗan majalisa na tarayya. To shi kuma wannan wato sassa da yawa na wannan kundin tsarin mulki sun yi magana akan wannan, kamar sashi na 65 ya yi magana akan ƙa'idoji da mutum zai cika kafin ya yi takarar National Assembly. tsari ta sashi na 106 yayi magana akan kaidoji da dole mutum sai ya cika su kafin yayi takara na ainihin majalisar jaha. Sai tsari na wato sashi na 131 ya fada kaidojin da mutum zai cika kafin ya ainihin takarar shugaban kasa. Sannan sashi na 177 yayi magana akan kaidojin da mutum zai cika kafin ya ainihin takarar gwamna. A takaice idan ka kalli wato kaidojin da duka waɗannan sassa suka kawo, wato in ka za ka iya hada shugaban kasa da gwamna da sanatoci kaidoji ne iri ɗaya, wato tsarin mulki ya kawo. Na farko kaidan da ya kawo shi ne mutum ya zama ɗan Najeriya ya waɗannan hawa uku: shugaban kasa, gwamna da kuma sanatoci. Na farko mutum ya zama ɗan Najeriya ne shi, malamanmu nan duka ‘yan Najeriya ne. Ba wani ɗan Nijar ba ɗan Ghana, ko akwai ɗan Nijar ma mun karɓe shi ya zama ɗan Najeriya, kawai mun ɗauke shi a haka. Ko akwai ɗan Ghana mun karɓe shi ya zama ɗan Najeriya, tunda dama mu a ƙa'idarmu ta Musulunci babu bambanci, wato Turawa ne kawai suka zo suka yi wannan sassa shi. Ina fata an gane. Sannan suka ce wato ainihin mutum ya kai shekara 35, ko shi malam da ya mana wannan ainihin muhadara ɗin ya cancanci ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Ya wuce shekara 35, ku daina ganin shi kamar ɗan yaro. Ya wuce shekara 35, kuma sannan ba ma wannan bayan shi rida ne, ma'ana associate professor ne a jami'a. Ina fata an gane. To ilimin shi ya nuka, ina ganin ban tsammani akwai wani gwamna ba da ya kai shi ilimi ba a ka'ida ta Najeriya a yanzu maganar nan da muke. To kaga ya cancanta. Abin da ya rage kawai zai shiga jam'iyya, APC zai shiga, ABC zai shiga, wace ce zai shiga, kawai shi ne ya kamata. Ina fata an gane. Sannan abu na gaba shi ne ainihin jam'iyya ta ainihin ɗauki nauyinka, jam'iyya ta sponsoring ɗinka, ka zo ka yi takara. To ku ji ƙa'idan fa da za ka yi takarar shugaban ƙasa da shi, shi ne SACE, wato School Leaving Certificate, kamar waye ko ne ko kawai za ka yi takarar shugaban ƙasa. To kuma za ka duba duk yawancin shugabannin ƙasar nan namu, in ka je form ɗinsu, shugabannin da muke da su, in ka je form ɗinsu za ka ga SACE suke sawa. Saboda higher qualification ɗin akwai question mark, akwai alamar tambaya a kansu. Sai ga mutum ya taƙaice a minimum ɗin, saboda ya san in ya sa diploma ala diploma ta ƙarya ce. In ya sa BSc ko MSc ko BA ko waye dai ya san din na ƙarya ne. Amma malam yanzu zai je ya sa Sheikh Muhammad Aminu Asgar PhD. Sai a je ABU sai a ga lalle PhD ɗin ne. Babu, kaga shi kanshi ya cancanta. Ya cancanta ya zama shugaban ƙasa a wannan ƙa'idojin na tsarin mulki, ya cancanta ya zama gwamna, ya cancanta ya zama sanatoci. Ga Sheikh nan a hannun dama na, Malam Bashir malaminmu, shi ma duk ya cancanta. Duk malaman nan ga su nan a hannuna, duk ba wanda bai cancanta ba ya wannan takarar. Ina fata an gane. To kaga idan wannan shi ne ƙa'ida ta tsarin mulki, to ita ma yana da kyau mu kalle ta. Mu kalla shin malamanmu suna da wannan ainihin wato damammakin. Sai gaba ta gaba, bayan mun kalli ainihin wato abin da constitution ya ce da kuma ainihin requirement da constitution ya kawo, sai gaba ta gaba shi ne shin kiristoci malamansu suna shiga cikin siyasa ko ba sa shiga. Abin da nake so mu fara kallo tun a jamhuriya ta farko, ainihin wato aka fara shigo da harkan malamai, aka fara shigo da tarihi na kurkusa kenan, aka fara shigo da ainihin wato kiristanci a cikin ainihin wato siyasa. Kaga abin da ake ce mai sanfet ticket, wanda da shi Tinubu ya ci zaɓe, musulmi-musulmi ɗin da ake magana, to ba musulmi ba ne fa suka fara, kiristoci ne suka fara. Saboda a zaɓen 1979, Nnamdi Azikiwe ya ɗauko Profeso Ishaya Audu a matsayin mataimaki. Nnamdi Azikiwe Kirista, ina fata an gane, Profeso Ishaya Audu Kirista daga arewacin Najeriya, tare suka yi ronin wannan ticket ɗin. Ina fata jama'a an gane. Suka yi roni wannan tiga, Allah ya sa sun ci zaɓen nan, to su ne na farko da za a samu sanfet, wato ainihin leaders waɗanda suka yi addini iri ɗaya kuma suka yi takara suka ci zaɓe. To Allah ya taimaka musu wannan. To sannan idan ka dawo ɗan kaɗan yau gaba kaɗan, za ka samu tun 1992 malaman kiristoci suka fara shugabanci a nan Najeriya. Ga shi nan na rubuto waɗansu daga cikinsu. Idan ka ɗauki Moses Adasu, wanda ya yi gwamna a Benue, pasto ne, rabarin ya yi gwamna 1992 zuwa 1993. Idan ka dawo ƙasa-ƙasa ka ɗauki Joli Inyami, rabarin ne, malamin kirista ne, ya yi gwamna a 1999 zuwa 2007. A yanzu halin nan da ake ciki, akwai sanannu waɗanda malamai ne na kiristoci, yanzu gwamnoni ne. Na farko akwai Hessian Aliya, gwamnan Benue, a yanzu maganar da ake ciki pasto ne, rabaran ne, kuma gwamna ne a Benue. Idan ka je Akwa Ibom akwai Umo Ino, gwamnan ainihin Benue, shi pasto ma ake rubuta a gaban sunan shi. Kamar idan malam ya ci gwamna ne a sa Sheikh Dabir Asgar, to haka shi ma wannan yanzu pasto ake sawa, pasto Umo Ino ake rubuta. Ina fata jama'a an gane. To sannan idan ka dawo ka ci gaba, za ka ga akwai Tunde Bakare a 2011 shi Buhari ya ɗauka ya mai mataimaki, ba su ci zaɓe ba. Idan ka zo ƙasa-ƙasa aka zo 2015 akwai Professor Yemi Osimhanjo, Kirista ne, malamin Kirista ne, shi yewa Buhari mataimakin shugaban ƙasa, kuma duk mun san abin da ya yi lokacin da Buhari bai da lafiya. Dukkanmu za mu iya tunawa, saboda recent history ne, ba wani abu bane da ya daɗe. Ina fata jama'a da ana fahimtar wannan. To idan za ka kalla ga sunan da yawa, yanzu akwai matan shugaban ƙasa, wato Oliremi Tinubu, ai past ya ce, past ya ko? Ai past ya ce, ma'ana pasto ce amma mace. Ina fata an gane. To kaga duk waɗannan suna ciki, muna kallon tasirin da suke. Yanzu kamar wannan Kadiba abin da suke ma Kiristoci. Ayi kaza mu kuma ne sai a kawo mana shinkafa. Ayi kaza mu ne sai a kawo mana taliya. Su can za su empowering mutanen su da ainihin abubuwa da su dade suna mora, mu kuma ne sai a kawo maka taliya da ainihin shinkafa ka cika cinye. To sai a ƙarshe shine case study da nake so mu dauka, mana mu dauki wani abu da zai mana jagora. Malam yayi maganan wato Sheikh Abubakar Mahmud Dumi. Sheikh Abubakar Mahmud Dumi bai yi takara ba, amma duk in ka jibi tarihin shi, musamman waya I stand, littafin shi da ya rubuta, kuma ni ainihin undergraduate project ina na yi shi ne akan the political thought of Sheikh Abubakar Mahmud Dumi. To alhamdulillah na dan san waye malam, saboda dan bincike da ne akan. In ka jibi tarihin malam, ai ya shiga cikin siyasa tundum. Ina fata an gane. Na farko malam ai ya rike political appointment, an ba shi grand card, ai political appointment. Sannan bayan wannan malam kamar yadda ce bai yi takara ba, amma kuma ya zauna da ƴan siyasa, kamar inda malam ya kawo ƴan siyasan ma tsoron shi suke ji. Saboda mene? Saboda ainihin wato matsa musu da yake su sun yi daidai. Idan ka duba duk ainihin wato shugabannin ƙasar nan, tun daga kan wato ainihin Tafawa Balewa a nan arewa Sardauna, har zuwa ainihin wato su Obasanjo a lokacin mulkin soja, su Murtala, su Buhari, su Shagari, har zuwa dai lokacin da malam ya mutu, lokacin IBB wato Ibrahim Badamasu Babangida, ai dukka waɗannan mutanen sun yi alaƙa da malam, ko malam ya yi tasiri a abin da suka yi. Ƙungiyar Izala ma wannan da muke ainihin alfahari da ita, ai a lokacin Babangida aka yi mata rijista. Ina fata an gane, kuma duk tasirin su malam ɗin ne. To kaga idan ka kalli wato ainihin rayuwar Sheikh Abubakar Mahmud Dumi, da yanda ya dinga influencing abubuwa, malam ya magana akan public policy, da yanda ya dinga influencing abubuwa, ai public policy ba wani abu ne, shine a fito da wata manufa da za a yi amfani da ita domin kawo ci gaba, domin ɗabbaka wani abu na gwamnati. To Kadiba akwai public policy din da aka implementing a ƙasar nan, wanda shawaran Sheikh Abubakar Mahmud Dumi ne. Duk idan ka takaita duk nasarorin da Sardauna ya samu, akwai gagarumin gudunmawa da ainihin Sheikh Abubakar Mahmud Dumi ya bayar. Kuma ka ga malami ne, ina fata an gane. Dukkanmu nan da muke ainihin shiga, muke cin arziki, ai duk muna cin arzikin Sheikh Abubakar Dumi ne. Ina fata an gane, saboda Allah ya kawo mana shi, kuma ya yi aikin da ya kamata. Sardauna a lokacin nan da yake ainihin premier na ainihin Northern Region, ai Northern Region ɗin nan a lokacin su ne wannan jihohi 19 da muke da su a yanzu. Ina fata an gane. To in ka je a dukkanin jihohin nan 19, sai ka tarar da legacy, wato legacy project na Sardauna, wanda kamar ka ce waɗannan gwamnonin 19 ba su iya yin abin da Sardauna ya yi ba, kuma duk da sa hannunsu ainihin Sheikh Abubakar Mahmud Dumi. Ina fata an gane. Yana daga cikin ma abin da ya kawo Sardauna baƙin jini, alaƙan shi ai da Sheikh Abubakar Mahmud Dumi, saboda yana jin maganar shi yayi tasiri a rayuwar shi matuƙa. Yana da kyau mu kalli wannan idan za mu yi hukunci akan malamai su shiga cikin siyasa ko kada su shiga cikin siyasa. Ina fata an gane. To wannan kenan. A gurguje idan ka ɗauki ainihin wato maganganun da Sheikh Abubakar Dumi ya yi na ƙarfafa gwiwa, ai kaga akwai maganan da waɗansu ke ganin ta controversial ce, ma'ana siyasa ta fi sallah. Amma in ka zauna ai ka kalla, ai malam ya san abin da yake faɗa, mu ma mun san abin da yake nufi. Kamar ya ce zaɓe ya fi aikin hajji, ka je ka yi zaɓe ya fi ka je aikin hajji, ai mun san abin da malam yake nufi. Din menene yana shajja'a mu ne ma ainihin shiga cikin al'amarin nan tsindin saboda ayi da mu idan ba mu shiga an yi da mu ba to akwai haƙoƙin mu da yawa da ba za mu samu ba ina fata an gane kuma ni abin nake gani kamar inda malam ya faɗa ai malamai muna kyautata musu ga to ne ina fata an fahimta na yi da maganar malam cewa ba kowanne malami bane domin malamin da za a ji ai rigging election yazo ya fadi yi sujudu shukuri cewa ya ci zabe ai kaga wannan bai kamata ya zama jagora ina fata an gane an ji an yi cuwacuwan zabe da shi sannan yazo ya ce zai fadi sujudu shukuri cewa sun ci zabe ai kaga wannan bai cancanta ya zama shugaba ba malamin da zai je yana wa ɗan siyasa tumasanci sycophant ma'ana abin da turawa suke ce mai sycophant ma'ana yana gaya ma ɗan siyasa abin da suke so su ji ba abin da yake na gaskiya ba ai kaga wannan bai kamata ya shiga cikin siyasa ba ko jiya professor Mansur Sakwata naga clip din shi da ya magana a masallacin Idi yake maganan cewa yanzu an zo za a yi mana buka tallan bola Tinubu ba wani maganan muslim a gaya mana kawai me yi mana akwai ƴan siyasa a wajen yace ku yi hakuri dole mu faɗa muku gaskiya saboda yanzu idan ka zo mana Tinubu ba wani maganan addini me yayi mana kawai idan yayi mana mu zabe shi bai mana ba mu wurgar da shi mu zabe wani kaga wannan ai tace irin malaman da ake so kenan wanda za su kalli ƴan siyasa su gaya musu gaskiya ba malamin da wani an samu wani malami ya je criticizing wani shugaba sai a zo a ce a cire shi ma a limanci kaga wannan ai ta'addanci ne ina fata jama'a an gane to a ƙarshen ƙarshe shine saboda naci minti 14 a ƙarshen ƙarshe shine idan ka kalli ainihin Sheikh Professor Isa Ali Fantami dan mu ba ma san namu ne kawai kuma ba ma kallon alkhairan namu ai kaga duk inda dai a gurbadan wato a mizani dai na malamai da muke magana a wannan zamanin in ana kididdige malami za ka iya sashi a ciki duk da yana cewa shi gardi ne ba malami bane amma dai ka san wannan tawalu'u ne kawai na tawadu ne kawai irin na malami amma in ba haka ba kasan ai ya wuce matsayin gardi ban tsammanin akwai wani minista a cikin ministocin Buhari da ya achieving abinda wato da ya samu nasara fiye da ainihin abinda Professor Isa Ali Fantami yi ba ko malami ne kuma lokacin da ya wannan ministan bai hana shi karantarwa ba bai hana shi wa'azi ba bai hana shi tafsiri ba aka yi dinga hadawa don za a samu malami irin wannan me zai hana ina fata an gane waɗannan abubuwan da na faɗa ga su nan na rubuta amma lokaci ba zai bari ba abubuwan nan da Professor Isa Ali Fantami suna nan fa a duniya dai a in public domain ma'ana suna nan a cikin mutane kowa zai iya zuwa ya browsing ma za ka ga waɗannan achievement ɗin kuma za ka iya zuwa ka verify babu tsammanin akwai wani minista da ya samu nasara irin ayin da Isa Ali Fantami ya samu amma mu zagi muke ta yi saboda kamar yadda malamin ya faɗa mu ba ma respect namu sai dai mu yi zagi mu yi tsinuwa ina fata jama'a an gane to wannan kenan in ka dauki waɗannan abubuwan a ƙarshe saboda ka cin kaɗan daga cikin abubuwan Professor Isa Ali Fantami ya zo da ainihin wato special welfare package kamar ka ce special salary package na wani yanki na Ministry of Communication kamar inda CBN da NNPC suke da special package na albashi haka ya zo musu da special amma ba kowa ma ya san wannan ba to kaga dai irin waɗannan abubuwan suna nan ya kamata ainihin mu kalle su a ƙarshe shine waɗansu abubuwa a gurguje malam ya yi maganan ya za a samu kuɗi malamai za su shiga da ya ake Buhari ya samu kuɗi mu muka tara mushi kowa mun tuna cewa ai kati muka dinga siya ni ban san adadin katin da na siya ba ba tura Buhari wallahi tallahi ban san adadinsu ba akwai a siyasa a political science akwai abin da ake ce mai crowdfunding crowd ma'ana mutane su identifying wani yanzu mun yi identifying malam Asgar zai iya gwamna aji mun yadda ko sai mu yi mishi crowdfunding ina fata an gane Sheikh ya kawo ni na kawo kowa ya kawo a hada mishi kuɗi kaga mu muke ba da wannan kuɗin ba biliyan biyun shi bace a'a mu ne muka tara wannan kuɗin kuma saboda me muka tara mishi tunda muka wa Buhari ma ba malami bane duk mun san Buhari ba malami bane amma saboda mun yadda da cewa mun yadda da nagartar shi da sauransu dan haka muka yadda da cewa zai iya kaga akwai wannan sannan akwai maganan wato public procurement akwai public procurement act da za ka je ka zauna ka karanta an yi ta bibi maganan da Sheikh Fantami yake cewa da aka ba shi nidda abin da ya fara yi shine je studying ya tsara tsaren ciki kaga akwai wannan shin tambayan da za mu yi shine za a iya hada malanta da kuma shugabanci da ma ai already duk inda ka samu malami ai shugaba ne ina fata an gane duk inda ka samu malami shugaba ne to maganan experience fa ai na ansa wannan da farko ai za ka samu yawanci 'yan siyasan nan ba su ma da experience ɗin wani wallahi ko jagorancin masallacin angonsu ba zai iya ba amma yanzu gwamna ne ko dan majalisa ne kuma haka yake bugawa dan haka muke samun result din da muke samu ina fata an gane to ta kalli kuma abin da ake ce mai na faɗi wannan wato to learn on the job wato training on the job mutum zai iya za a iya be the experience za a iya dora shi akan mulki ina da mashawarta na gani zai iya koyan aiki yana yin aiki din kuma duk haka ake samu waɗannan abubuwa da sauransu a takaice ba tare da na tsawaita ba akwai abin da ake cewa presidential system of government akwai parliamentary a tarihin siyasan kasar nan ba a taba samun gwamnatin da ta yi nasara ba wannan kuma fact ne wato gaskiya ce za a iya zuwa a verify ba a taba samun gwamnatin da ta yi nasara ba irin gwamnatin 1960-1966 duk da takaitaccen lokaci da suka samu wanda za ka iya dan kwatanta shi da shi shine reform da mutala ya kawo da sauransu amma dai a gwamnatance a samu wata gwamnati da ta yi tasiri wato ainihin wato competition for development babu irin wannan a wannan lokaci ne muka samu jami'a Ahmadu Bello a wannan lokaci ne muka samu Radio Najeriya Kaduna a wannan lokaci ne muka samu yawancin abubuwan da muke alfahari da su to wannan shine a takaice ni taliki na hakuri na kara minti uku saboda yanayi na lokaci fa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
Ya guri mana. Jama'a assalamu alaikum. Da Allah a dan saura in ko da ke zai ta liki za yi lokaci malam Nura zai lokaci ne kuma zan yi bayani amma ban so a manta ina so in wani dan bayani ne kadan babu karo tsakanin bayanin malam Dr. Asgar da Dr. Said babu karo malam yayi mana akan maslaha ta musulunci ne malam yayi mana akan maslaha ta najiranci babu karo babu karo ko kadan na biyu kuma duka muna bukatan bayani daga wannan matakin daga kuma wannan matakin duka muna bukata saboda a fahimta a samu ci gaba na biyu shine maganan misalan da ya kawo da malam Alhaji Kansu a malam Abubakar Gumi da kuma Dr. Isa to ni ma ina dan dangantaka da malam dan muna da surkuta mun dan karatu kuma ni shi kada Allah ji kansa na san su wasu abubuwan nashi amma malam in ka kawo malam misalin malam Abubakar Gumi su nawa ne a duniya nan ba ma a Najeriya ba fi sabilillahi na biyu kuma kamar da kace ba takarai ba ko a wannan zamanin akwai political appointments ake ba malamai wasu haka nan malam Isa Abu is one of them for instance to kuma abin da shi da Kasgar ya ce shine ai mu duba wane ne a duka a manta ya ce a duba wane ne ba duba wanda ya cancanci irin wannan ba bai ce kasi ba ina ba wai ina mai maka daraji bane mana ina clarification wato ana saboda gane bayanin ne yawa shi kuma haka ne yadda ka faɗa dole mu faɗi namu da ta isa Ali Ibrahim Kamfani ba wai kana tsamman ba malam an KSK KPMG sun zo an kira su gwamnati ta yi abin nan ya ake cewa consultancy suka yi evaluation shi ne the best wato minister a rubuce in an googling KPMG za a gani a wannan gwamnati saboda haka ya kamata mu rika kamar yadda malam ce na yadda da kai muna rungume namu kuma mu san cewa akwai masu yi kaza ba zage-zage haka in baka san mutum ko baka san siyasar shi sai ka rika zage shi irin waɗannan ya kamata muna fito da su kamar yadda aka fito da su yanzu kamar yadda aka fito da su malam sai mu ga me za mu koya a rayuwarsu da harkokinsu da iya siyasar su kuma ka ga shi kamar yadda ka ce malam Isa Alfantani banda shi malami ne bokon ya kure so kaga ko da kai abin nan malam ke cewa wasu za su zo bu san samun aiki ba akwai dan gyara kadan je wanci wanda yayi BS MS page yana daki a university killa head of department ya exam of CY duwa yana zuwa wasu kasashe yana zuwa ba ma Nigeria ba zai je hadu da wasu so conferences the white so zai by the time ya kai professor kan shi mallan yanzu ya tara ilimi da yawa sosai da gudanarwan da kusan komai da ka sani sai dai a ce wani kwararre ne a gefe kaza wannan kwararre amma ba za ka taba shi ka ce bai san wani abu ba so dan na ce a dan abu saboda a gane kada ba karo magana eh insha Allah to amma nur
bismillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wato an nemi in yi tsokaci tare da cewa malamai da suka gabatar da waɗannan bayanai duka malamai na ne a wannan fanni kuma kowanne ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen ƙwalƙwale abin da ya sani dangane da wannan matsalar musamman na tabbatar da cewa kowannenmu zai yarda cewa a mahanga ta addinin musulunci wannan ba matsala bace ba tauqifiya wanda za a ce ga yadda shari'a tace kowa dole a wannan hanyar zai bi dole ijtihadi na shiga cikin wannan matsalar so kuma kowa yayi kokari Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi so ni zan dauki wannan dama ne in yi godiya musamman ga shi madugun wannan tafiya gaba daya babban shehi jagoran markazul wa'il islami Sheikh Bashir Lawal hafizahullah bisa wannan karamci da yayi mana a wannan masallaci Jubul Sirabita Masjid domin cikin kankanin lokaci dab da zan tafi tafsiri dab da Ramadan naje na same shi na roke shi cewa don Allah wannan shiri da ake sa mana a wannan masallaci matsayina na limamin wannan masallaci kuma shugaban kwamitin gudanarwa na masallacin sai na ga alhaki ne a wuyana in tafafutuka don ganin ya za a yi masallacin ya rayu ta kowace fuska to wannan na da ɗaya daga cikin ayyuka da aka mana masa godiya da ya amsa buƙatarmu ina samun shi kalmar farko da ne masa ya amsa wannan bukata wallahi malam mun ji daɗi sosai Allah ta'ala ya ƙara zumunci sannan shugabanmu jagoranmu kuma uba ga tafiyan sunna a wannan gari a Sheikh Aliyu Abdullahi Talex shugaban majalisar malamai na jiha ya ba da gudunmawa wajen tabbatar wannan aiki da shugabanmu Sheikh Usman Bala Bakori duka sun ba da gudunmawa wajen a ga cewa abin ya tabbata Allah ya saka musu da alkhairi kun hada mana jami'ar ABU gabaki daya a masallaci kusan kana iya cewa wannan faifar ABU ce ta gabatar da ita domin goda ba sansala na ABU ko kuma ba sansala sannan kuma ga associate professors guda biyu akan wannan faifa kuma dukkansa daga ABU so aga muka ce sun matsala sun wakilci ABU wajen gabatar da wannan faifa ba za a yi kuskure ba domin jigajigai ne daga ABU Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi a ƙarshe yan kwamiti ko waɗanda muke tare da su wajen gudanar da wannan masallaci musamman Malam Ibrahim Husaini ya yi ƙoƙari sosai Allah ya saka masa da alkhairi duk wani wanda ya ba da gudunmuwa shi jagora kuma uba a wannan anguwa Professor Kabiru Bala irin gudunmuwar da ya ba da ta dukiya da ta shawarwari don ganin cewa an samu nasarar abin da Professor Kaisan da Malam Shamsu da Sabo da duk wani wanda ya ba da kudinsa domin mun haɗu aka ba da gudunmuwa don tabbatar da abin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna godiya kwarai da gaske a ƙarshe ni shawara nake ba al'umma kan abu biyu. Abu na farko dai don Allah mai iya harshen mu kullum duk in har jini zai fantsama wa kowa in kai ka sami dama Allah ta'ala ya tsiratar da kai daga matsalan da kowa marke ciki musamman abin da ya shafi lahira kai kai kaza ga alhamdulillah domin nassosin alqur'ani sun nuna yawma yusrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawma idin bibani wa saqibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi kar mu yarda mu shiga cikin waɗannan hatsaniyan da harasun mu ka kiyaye harshen ka dan uwa ayan alqur'ani a mabambantan surori kamar yadda na yi ishara a yanzu sun nuna cewa a rangoba alkiyama fa kowa zai yi ta kanshi a rangoba alkiyama kowa zai yi ta kansa ne mabambantan surori so mu ji tsoron Allah mu kiyaye harshen mu ihfaz lisanaka ayyukal insanu la yaldughannaka innahu su'ubanu kansil makabir min sari'i lisanihi kana tu'abu liqa'ahu shija'an mu kiyaye harshen mu jama'a duk zage-zage a Facebook a abubuwa musamman kuma dai da an ambaci malamai a wani abin nan wannan ba zai kubutar maka da addininka ba kamar yadda associate professor ya faɗa da Kabiru Asgar cewa wannan matsalar ta malamai ce to bai dace a ce kowa da kowa ya shiga cikinta ya ta suka ya ta zagi ba kun ga dai ga yadda kuka ji kowa ya ambaci inda yake kallo daga masharabinsa da haka ƴan uwa musulmi mai amfani da wannan dama don Allah mu kare harasunmu da alƙalamanmu daga rubuta ɓatanci ga wani malami don ya ɗauki wani ɗaya daga cikin ra'ayoyin da wala Allah kai ba shi ne mahanganka ba abu na ƙarshe kuma muna roƙon Allah sannan al'umma a sa wannan cikin tunani irin su associate professor Dr. Isa Said Imam gaskiyar magana irinsu ya kamata a ce mutanenmu su riƙa yin tunani a zauna a gaya za a yi a ba su kambun jagoranci domin sun san abin kuma ga kishin addini suna da shi amma sai a koma a yi daɓal wannan fanninsa ne kuma ga addini amma sau nawa muka ware mu muka ce mai tunani mu tsayar da wani wanda yake da kishi irin wannan so muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mayar mana da shi gwamnan jihar Kaduna Allah ta'ala ya mayar mana da shi gwamnan jihar Kaduna Allah ya sa ya zama gwamnan jihar Kaduna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in Allah ya tabbata ba ma insha Allah
Allahumma amin wato ka mu ci gaba shi mun sai magana kaɗan shi ma kafin bayanin nawa kamar yadda shi ya faɗa cewa an tara ma Buhari alajikansa kuɗi ai saboda an yarda da shi ne shi yasa aka yi kowa mai taro da sisi in an tuna akwai ta tsohuwa ta kai shekara 100 ila mutane sun ga hoton ta sanda ya je Borno ta ce ita sai ta bashi naira 20 ne ina tsamma ta ce sai ta bashi da hannunta kuma sai da ta bashi ta kai shekara 100 ma tsohuwar nan
Allah akwai yi wa da ya ci jagoron mu Professor Mukhtar shi ne ke wakil da na dukkan da ba ka nan shi ke limanci na amsa salawati wallahi na shafa ya kamata ka masa godiya na musamman Allah ta Allah ya saka masa da dai tawar Ramadan da harkokin tafsiri da aka yi masallacin nan sauran kuma ne muna godiya sosai shi ma da kake daga ilmi duk sanda ba na a masallacin nan shi ka wakilce ne mai limanci na amsa salawati Allah ta'ala
ya ce wassalamu alaikum kuma yana abin nan wanzar da shugabanci sosai da su a cikin unguwar ma gaskiya yana kokari to saboda haka kamata yi malam na yarda da wannan shawaran ko da yake da ƙarshe ya kamata da ya dauki maybe takarda ta ka kamata ka rubuta mana ita kamar yadda malam ya rubuta saboda muna so a rika ajiye su za a yi library insha Allah mu ya kamata kamar yadda mallam ya fara faɗa dazu mu tsaga mutanen mu mu ce wannan ya cancanta to in kowa yadda akan cewa ya cancanta kuma ga dalilan da muka ce ya cancanta mutum ne mai lura da addini mutum ne tsayayye wanda ba za a iya juya shi ba mutum ne mai sauraron jama'a duk wannan wato abin nan abubuwa ne da ake son shugaba da su wato kamannu ko kamannu ne da dabi'u da ake son shugaba da su mai sauraro mai tausayi mai hakuri mai addini mai tsayuwa muka gane mutane mu kamata mu dinga kafa su tun da wasu kasashe tun mutum kamar Russia a China na je China kwanaki so ake nake dan duba tsarin su yadda suke shugabanci ake ba kowa yake shugabanci ba a China ba kowa za a duba mutane tun daga primary ya hazakan yaro yake to haka za a dinga an zabi masu hazaka masu tun daga primary kuma suna yadda suke dan gagganewa to haka za a dinga daga bashi har ya je mun kishi yasa an kaga shugaban su ba ka iya taba shugaban China tun daga primary suke gane su su ware su ana ba su ko karatun su daban ne da na kowa sai ya karanta philosophy sai ya karanta duk wani abu ko engineer ne sai ya karanta kusan tarihin duniya sai ya karanta falsafa komai in ka taba shi baba to mai ilimi ne sanin abubuwa da yawa sosai yana kishin kasa yana tsayuwa ba za ka juya shi ba ma'aikaci ne to in muka gane irin wannan mu ya kamata mu fara ko malami ne ko ba malami bane in muna da yana da irin wannan wanda mallam Dr. Asgar ya faɗi wayannan san wayannan dabi'un da ake so shi ma mallam ya faɗi wasu daga ciki Dr. Isa sai mu dinga cicciba su a hankali a hankali ran da aka ce za su yi takarar gwamnati ba za ka ji nauyin ɗauko ko nawa kake da shi ka sa ba amma in mutum ruɓaɓɓe ne baka sani ba an zo an ce mai kaza ba za ka ba da kuɗi ba amma wannan crowdfunding inda yake faɗa wanda ake tara kuɗi haka taro da shi irin na Buhari ai na Buhari crowdfunding ɗin ne ake ya kamata mu fara tunanin irin waɗannan abubuwan insha Allah amma ya danganta ga irin yardar da mutane suka yi ma wannan mutum da aka sa a gaba din a ce mishi kaza amma abu ne da ya kamata dole sai mun yi nan gaban ana son zaman lafiya kuma da maslahar ga jama'a okay kafin tambayoyin akwai malamin shugaban malamin Dr. Aliyu ina oh okay sorry
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوى دمتين سدى الله يباشي gaba ɗaya ne mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na taɓa yi wa mutanen wannan anguwa murna na samun wannan masallaci a wasu lokuta can baya to yanzu zan ƙara jaddada waccan murnar don su ƙara ɗaukar masallacin da matuƙar muhimmanci wata cibiya ce da za ta raye anguwar insha Allah abin da ke gudana yanzu babbar alama ce daga ciki Allah ya sa mu dace maudu'in wannan takarda kamar na gani aka ce gaba kura baya siyaki to masu gabatar da faifan hunnan sun tabbatar mana da abinda wannan kalma take nufi a aikace Allah ya saka mu kowa da alkhairi kafin ci gaba da tsokaci na farko zan ce lokaci na daga cikin abubuwa mafiya tsada da daraja ga dan adam daga cikin abin da ce maki lokaci kuma ya ƙara mu haɗuwar armashi a tashi ana marmari to akwai kiyaye lokaci tunda Malam Bashir Lawal ya fara wannan program a can inda muke na lura akan kiyaye lokaci to a karan farko a nan wurin ina nuna muku in irin wannan ɗin zai sake maimaituwa to dan Allah ya kiyaye lokaci na daga cikin abin da zai sa mu ririta lokaci ittihadul qiyada ka'ida ce ta musulunci baiwa shugabanci matukar muhimmanci idan an yi haduwa irin wannan akan kaddamar da shugaban zama shine shugaban wurin gaba daya har masu gabatar da faifofi duk suna karkashin sa idan yazo bude taro yayi hudubatul haja a musulunci an gama hudubatul haja ba duk mai magana ba kuma sai yazo ya hudubatul haja saboda gudun cin lokaci kuma saboda tabbatar da shugaban daya ne a iya abinda na karanta a rayuwata na addini duk da ba yawa gare ba idan an zo taro manzon Allah mai shugabantar tare shi kadai ke hudubatul haja kowa gudunmuwa aka gayyato shi ya bayar amma in wannan yace sai ya hudubatul haja hudubatul haja nan na da tsawon wancan duk ka tafi da lokacin mutane akan maimaita abinda kuma ba haka tsarin al'umma yake tun farko ba abu na biyu shi kan shugaban taro ya kauce mata aliki bayan maganar mai magana in ka ce kowane mai magana in ya gama magana sai ka yi ta aliki to yaushe za mu tashi yawancin nan an gayyato mutane daga wurare ko karewa ba su yi ba amma ni tun na san rauni na ban yadda ba yana karewa dam ni in za a yi ta zama nan za a kai 11 ban da matsala wallahi ni na karewa ni saboda na san ban da juriya ta yunwa to da Allah a kiyaye wannan idan na dauki abin da taran na karatun malam Kabir Asgar kai hakuri mu Asgar din nan sai mun fade da ita mun saba da ita da na shi malam Isa sai wallahi kamar da professor ya fada abu daya ne mahangace daban-daban kuma ni na goyi bayan dinda in na tattara maganganun masu magangana an tsaida mana yan takara biyu yanzu Mala Isa Sa'id ya kaddama mana Dr. Asgar a matsayin yan takarar gwamnatin jihar Kaduna wacce yana kuskure ne zai ce to ni ba dan jihar Kaduna bane ce ai Isa ya gama maganar ya ce ko dan Nijar ne kai yanzu mu manna sannan kuma sai Allah ya taimaki Malam Asgar sai aka rama mashi a jawabin liman shi kuma sai ya tabbatar da Isa sai Isa Sa'idu shi ba a matsayin wanda ya ce shi ina ji shugaban ma kasa ya tabbatar da shi ko wallahi malam na ci farin ciki da bazan iya musanta ba Allah ya saka muku da alkhairi amma ni duka a sakon abin da na fahimta da a addinin mu na musulunci da a Najeriya ya halatta malami yayi takara duk da yake so ba wani dalili da zai hana ba wani dalili amma dai shi malamin da ya yanke shawarar zai takara to shine zamu ba fara ba shawara akwai malam Bashir Sokoto kila kun ga club din shi yana yawo cikin azumi ban ji dadin yadda ya gabatar da kansa a matsayin zai takara ba kuma ba da wannan hamasa za a yi takara ba so ni a wuri na yadda ya gabatar din kuskure ne yace na ce ba takara zan yi ba na faɗa ya fi sau 100 to yanzu na kaddamar da kaina zan yi takara sama ta hade da ƙasa to wannan a gani na shi in ma har zai takarar ni a gani na ba za mu goya mishi ba da irin wannan kudirin ba akwai wani yaro matashi nan shi ma a Kano shi kuma sai yake cewa menene ba mu da shi in karatun ne mun yi nayi digirin farko nayi digiri na biyu nayi digiri na uku dan me ba za mu takara ba shi ma duk bai kamata ya takara ba shawara farko da zan ba wanda yake zai takara na farko in ka ji ka gamu zaka yi abin da yake halal ne to ka fara tuntubar abokan sana'arka malamai kamar misali yanzu nan Malam Asgar dai kun dai ke tsananin gudun shi da shi dai na lura dai bai so ya takara to idan har ya canza shawara saboda shawaran Malam Isa Sa'id to Allah ya ta malam sai ka je ka zauna da Malam Isa Sa'idu, ka zauna da Malam Bashir Lawal, ka zauna da Malam Nuru Zubairu Dambo, iri-irin su kawai kai tunanin ka mai suka gani su baka shawara. Idan sun gamsu da shawara, to kai yanzu ka fara samun matakan shiga takara. In ta dauro ma su ne za su bayyana ka, ba kai za ka bayyana kanka ba, ba wani dalili. Amma akwai wanda matsayin su ya kai kamar Isa Alibantama da aka yi magana shi anan, wallahi 100% na goyi bayan fitar da kansa a mazanin takara, babu dalilin zai sa ba zai kwantar sun ba. Ya gwada kuma ɗan Najeriya sun ga nagartarsa, kuma babu wanda kujerar fantawan ba ta amfana ba a duk Najeriya, babu shi. Ko ba komai, ya riƙe wuta a ƙara mana kuɗin kira na wayoyi har ya fita ba a ƙara ba. Yana fita ya bar shi a text message naira biyu, yanzu naira nawa yake? A lokacin muna naira shida ne ma. A lokacin ana ta zage shi, ana ta Allah wadare, ana ta tofin Allah tsini ne.
Naira hudu ne da.
Ko naira hudu ne ya bar shi? To yanzu naira shida ne.
Data
ma an ƙara mata kuɗi, kaga ba a dace ba. Tunda aka ƙara mu data kuɗi saboda fitar alifanta, kaga ba a dace da wanda ya maye gurbin ba. Sannan kuma alifanta mai amfani da damarsa ya taimaka ma jama'a, ya ɗauki yara ma'aikata da yawan gaske, kuma ya fitar da kyakkyawan sakamako. Babban abin da ya buge ni bayan wanda Farfisa ya faɗa, motoci na alfarma da ake ba ofishin minista da ya tashi shi mai da ma gwamnati yayi, aka ce a ranka dai ba fa haka ake yi ba. Ya ce to ya ake yi? Ai waɗannan din naka ne kai, zaka ce haka doka ta ce. Aka ce a ba haka doka ta ce, amma haka ake yi. Ce to ku mai da musu, kuma ku tabbatar da an so mu receipt da zan nuna cewa na mai da ma gwamnati kayanta. Don Allah mai wannan tsaftar, dan me ba za a bashi dama ba? So shi tabbas ni na yarda da shi, sannan kuma na yadda mutane, amma ba gama gari ba. Malam Nuru, dan gyaran maganar ka, ka goyi bayan mu rika zabo inda suka cancanta. To ai ku ne da jagorin al'umma, ya kamata ku wannan tunanin. Wallahi al'umman nan Allah ya saka musu alheri, ni na yi yakinin suna gamsuwa da bayanan da ku gabatar musu. In sha akai su karo karo su hada madan takara, kudi za su yi, dan me ba za su, ba za mu yi haka ba. Amma ku ne, kar ku ce mutan gari su nuna, ku kuka san kanku. Kuma tsakanina da Allah, Malam Isa Sa'id, ni na goyi bayan idan ɗan takarar gwamna za mu fitar da shi tsakanina da Allah, wato da karsashina da goyon bayana, da kar mu jira sai ya yarda. In an yi ittifaki kawai a ce an ɗora mai, saboda tun da na san wannan bawan Allah a hidimar jama'a na san shi, hidimar jama'a bayan kosa haka, kuma gashi ya karanci abin. So kafin da yake lokacin ba mai yawa ba ne, tsakani da Allah, abinda ya burge ni cikin abinda ya inganta taron nan, akwai gudunmuwa'yan agaji. Na lura sun ba da gudunmuwa tun da muka fito daga gida, duk wata kusurwa da za ta yi linkin ɗin mutum zuwa nan, an aje 'yan agaji. 'Yan agaji, Allah ya saka muku da alheri. Ina yi muku addu'a, Allah ya ƙara tsarkake zukatan ku yi don Allah. Tsakani da Allah, 'yan agaji, ku yi don Allah. Wannan wahalar da ku, yanzu su ba maruwansu da wannan karatun, suna can sun tsaya hanyoyi kan mai zuwa karatun ya ɓata ko ya samu matsala, su sa ji daga baya in an yi. Wannan ba ƙaramin sadaukarwa ba ce ba. To a kowane fanni muna buƙatar masu sadaukarwa su ba da gudunmuwa. Don haka da Allah, wani hadisi nan taɓa ji shi, zan rufe da shi. Kuma wannan hadisin na ji shi ne daga bakin Malam Kabir Asgar Gashi. Ka yi haƙuri, ni wannan abubuwan na majami'a duk ban haddace su ba. Doctor Associate Professor Wai, da Allah ku yi haƙuri da ni. Ni ne na ce Malam Kabir Asgar na gama. Wurin shi a harshensa na ji hadisin, tunda na ji hadisin ne min tasiri. Yan agaji na buƙatar hadisin, malamai na buƙatar hadisin, masu saurare na buƙatar hadisin, su liman, su farfesu, su wane ne, kowa na buƙatar hadisin. kuma da yake shi malami ne mai bincike sai da yabi kokkufin isnadojin hadisin da sabanin malamai da yawan ruwa wanda hadisi ya zo da shi amma dai kaishe sai naji yayi hukuncin cewa magana ne ta gaskiya hadisin nan yana da darajar hasan a isnadin sa wannan hadisin don Allah mu sa shi cikin zukata daidai gabar hadisin yace salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim akwai ruwaya kalbu mu'min abubuwa ne guda uku bai kamata zuciyar musulmi ya zama babu su a cikin ta ba abu na farko shi ikhlasul amali lillah mu tsarkake abin duk da zamu domin Allah abu na biyu sai yake cewa munasahatu uli amril muslimi kokarin tafiya tare da jagororin mu a cikin musulunci ba mai ticin diddigen su ba mu ba su gudunmuwa da shawarwari mu kauda kai daga kurakuran su ko hukunta su daga kurakuran su a'a mu san yadda za a gyara kuskuren in ya ci nasara al'umma ce ta nasara in ya fada al'umma ce ta samu matsala munasahatu an san dai nasiha duk abin da zamu yi zama aikin su ya cimma gaci an ci nasara akan wannan fannin to mu na mu ba da gudunmuwa abu na uku shine mai matukar wahala shine luzumul ko da yake na farko ma ba wasa ba amma dai na ƙarshen luzumul jama'a fa inna da'awatahum tuhidu min wara'ihim luzumul jama'a ka hakura a tafi tare da kai a yi ta murdawa da dadin ba dadin in an bakka kai kadai baka iyawa banna zaka yi kana bukatar wancan mai raunin da kare na mawayo kana bukatar wancan da kaga kamar ba mai ilimi bane jahili akwai inda in ta wani gumurzun shi za a tura kuma ya wakilce ka yi maka aiki so kowa akwai gudunmuwarsa ka hakura a yi tafiya tare ba kai kai kadai ba ta nan ne ake cin nasara Allah ya saka da alkhairi da wannan dama da aka bani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
نادنا وأن يدد شاور أن تنتقي تلوك شونا تنبيه أبصو
أبصو طو ما بشيرنا شوى إن آية دد شاور أن تنتقي تلوك جامع دا عمسي من كارفي تقوشني أطول تزاد أبو سياسا ناكال للوك kodake kusa da dan koce kadan amma ana ce a bar tamboyoyin tun da lokaci ya ja
na
da nuku guda biyu
salamu
alaikum akwai muna so a samu madogara ne za a tambaya ko ba za a tambaya ba
basu
ko kawai abasu
ko gaban zaman nan kaga ayi shi ke kaga tunda baka shi shi
to shike na shawara ta ce abasu na fata an amfana na'am to ayi hakuri kaza ba ayi hakuri
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم أيها القولي ناقا دنيا شافي مني مطينا نيمانا دن سياسة كما الحمد لله نايتاكرا أشتين حركة سياسة أبسا غا وانا مولي دا أكا غباتر مسمى أكان شيمينا اندومانا مومو شاك مالا علي تلكس نيمانا شمالا كبيرو saboda haka naso a abin da dinshi da ya gabatar ya lura da matsayin mukaman da ake da su a ita Najeriya da matsayin gwamna da kuma ƴan majalisu akan wannan zai iya ya rarrabe tsakanin malaman yuwar su a takarar gwamna da yuwar su kuma a takarar sauran legislative watan bangaren masu dokoki kenan kusan a gabatar da abin duka da aka yi haddana shi in ya kalla kusan ya zama wajibi ya zama cewa duk wanda zai takara gwamna a Najeriya yadda ake bada kudaden jama'a suke zuwa jahohi kudaden suna zuwa ne a hannun gwamna shine uwa da uba to ya zama a wannan lazimi ya zama wajibi ne a siyasance ya zama masu ilimi su ne suke rike da gurin
Allahu akbar
saboda idan aka rasa wannan duk gwamnati da ba mai ilimi ba, ba mai addini ba, to duk wanda zai dauko ya ba commissiononi da duk wanda zai gabatar da wani abu duk ire-iren su ne. Assalamu alaikum.
An ce tunda an tambaya to dama ko wanda suka ruto tunda an baji dama an ce a karanta wayannan guda biyan. Na farko zuwa ga Dr. Isa Sa'idu, ina matsalar take akan akan sami malaman jami'a masu nagarta da ake kira comrades, amma da an ba su dama ta jagoranci sai su narke cikin yan siyasa tun daga shugabancin zabe. Wannan kenan shi kuma da kasgar lura da abubuwan da aka zayyana cewa babu abin da zai gyara ƙarshen al'ummar nan sai abin da ya gyara farkonta. Lura da annabawa da manzanni, ina ya kamata mu mai da hankali jagoranci ko masu ba da shawara? To bari mu fara tun da kai ka fara.
Kafin na amsa tambaya, ina so na ɗan yi wani taliki kankani akan maganganun Malam Isa Sa'id, Allah ya saka mai da alkhairi. Lokacin da ya akan case study na musamman kamar irin su Malam Isa Ali Ibrahim Fantami, ni na faɗa kuma na rubuta ma ina jin wasu sun karanta cewa ni ina jihar Gombe misali, zan zabi Isa Ali takarar gwamna in yaya kuma zan mishi campaign, amma ba wai dan shi malami bane, zan mishi ta campaign ne kuma in jefa mishi ƙura'a, kuma in ce a jefa mishi saboda tarihin shugabancin da yayi, cewa abin da yayi an ga zai iya, amma ba matsayin shi na malami ba. Don haka ina ganin case study da aka kawo bai kai labari ba. Ɗaya kenan. Na biyu, ina so mu lura da siffofin abin da yake ce ma siffofin shugabanni na gari. In haka kuma aka duba za ga babu malanta a ciki. Babu malanta a cikin siffofin shugabanni na gari. Sai dai wasu siffofin can daban. So abinda mai tambayan nan ya faɗa shine ina ya kamata mu fara gyara ko? Ina ganin wannan abin da muke shine gyara. Ƙoƙarin kanmu ya waye mu samu tarbiyya mai kyau, mu samu nagartaccen ilimi, mu samu nagartacciyar aƙida, mu samu nagartaccen tsarin rayuwa. To idan duk muka samu, ina jin dai a cikin tagadana an zayyana saboda lokaci ba zai isa bane, idan muka samu irin waɗannan za mu ga kai tsaye sai Allah ya huwace mana samun shugabanni masu nagarta, saboda za su zama ɗaiɗaiku ne daga cikinmu mu al'ummar da muka gyara ɗin. Saboda haka mu ci gaba da ƙoƙarin ganin mun gyara rayuwarmu, mun gyara alaƙarmu da Allah, mun gyara alaƙarmu da junanmu. Idan muka ci gaba ne haka insha Allah, to za mu samu kyakkyawar tsarin shugabanci. Wallahu a'lam.
To alhamdulillahi, wato ni ne mamaki ma da farko da naga waɗansu sun fahimci cewa kaman akwai saɓanin ra'ayi tsakanina da Malam Asgar. Mu mun saba irin wannan a academics, mun saba wannan kaiwa da kawo, kaga yanzu ina ganin ne mai raddi shi ma ya saki mun raddi. Ni ma yanzu za su yanzu mun saki mai raddi ta, amma zan haƙura tun daga Malam Bashir a gefe na. Alhamdulillah, Malam Bashir yana tuna mun na taɓa yin takarar kansila lokacin da waɗannan na ji ba a haife su ba, 1998. Farkon dawowa siyasa na yi takarar kansila a PRP. Idan muka je campaign sai a ce kuna da ɗan takara amma ba ku da jam'iyya. Kuma ka san Malam Nura malamai a course solidarity, sun da na taɓa ɗan uwan shi malami shi ma sai ya taɓa ni. Kaga ya rama abinda shugabanci tsakani da Allah ba irin namu bane fi sabilillahi. Ni a iya fahimta na illa dai kawai mu haskawa mutane. A ƙarshe tambayin da aka yi shine comrades na universities, ba kowanne comrade bane fa mai gaskiya. Ya kamata mu san wannan, ayi hakuri, akwai malamai na cikin kwamarorin nan, kuma in na je promotion su za su yi assessing dina. Kaga kuna so ku janyo mun rigima. To amma gaskiyar magana shine ba kowanne kwamarar bane mai gaskiya. ba kowanne kuma akwai kamar din da zaka ganshi kuma da ni yana cikin leadership na union amma ba shi da amana ya kamata mu fahimci wannan kamar a cikin malaman ne da aka kawo akwai malamai da suke suna kwatantawa akwai kuma wadanda zaka same su suna da rauni to ya kamata mu fahimci wannan ina ganin wannan shine a takaice in mun fahimci wannan to shikenan na ansa wannan tambayan Allah ya samu dace
ka amsa gaskiya ya tsaya to an kawo kusan muna zuwa tsawo kusa da ƙarshen wannan zama da muka yi kafin nan akwai bayani da zan yi kokarin takaita na farko mun gamsu mun ji mun gamsu kuma da shawarar da Malam Abdu ya bada amma abinda za a yi tsarin sai mu san lokaci nan gaba in za a sake kowa sai a ce lokaci kaza za a baka minti kaza za a baka yana kaiwa sai a tsayar na magana na biyu amma gaskiya magana wani lokaci dole a yi ta aliki in mutum ya gama takarda saboda wayar da kai wannan kam zai wuya a ce ba za a yi ba dai ana so zama wanda mutane za su fahimta ne sai dai kamar yadda aka ce a takaita lokacin wani the last one ba eh to ai ne shin nan shine nake ne nake so za a kiyaye lokaci da Allah ya kiyaye lokaci wannan magana ce gaskiya lokaci kiyaye shi ba karama bane don wasu za a gaji wasu ma suna da wasu harkoki da za su yi in aka wuce lokacin da aka sa sai ka ga ya shiga nasu al'amarin bayan haka mun ji bayanin malamanmu guda biyu da Dr. Asgar da Dr. Said akan wannan take da aka mubi da aka tattauna akai ba zan sake komawa ce nayi bayani akan su bane an ji sosai da zuciyar da mutane ne wanda suka iya magana kuma an gane abin da suka faɗa sai dai shi wato maganan shugabanci komai mu ba abin da musulunci ya bari wannan shugabanci na statecraft wato a ce an yi jiha ko local government ko ƙasa sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya fara duk duniyan nan an yi tufaki lokacin duniyan musulunci akwai Rome akwai Andalus akwai su Damascus Syria kenan da sauran wurare da dama kowace rana sayyidina Umar na samun labarin mai ake a kowace daula kowace daula mai ake a Rome za a faɗa mai ake a Andalus za a faɗa mai ake a Constantinople wato wajen Iraq kenan da sauransu za a faɗa ya ake yi ba da waya ba jirgin sama wato ayar ake ɗauka in misali yana ɗaukan kwana 21 ne daga Damascus zuwa Madina to kowace rana akwai ayar nan in sun tashi yau gobe za su tashi gobe to wannan su wanda suka tashi wani sun ji za su faɗa kwana 21 ga an yi yadda muka bar Madina wancan wanda suka tafi daga Rome za su ce ga yadda suka bar wanda suka bar adam so kowace rana yana sani saboda nauyin shugabanci ko malami ne kowa ina so a lura da wannan ne a ji da kyau nauyin shugabanci akwai sabai da aka samu an ce shugabanci sai ya ce ya haukace ba zai ba mun ji hadisin Abu Zar wanda malam Asgar ya kawo shi kuma yace yana so annabi yace ba ka da karfin da za ka yi ba wato weakness ne ne rauni kana da rauni ba za ka iya mulki ba duk irin abin da ya kamata muke cewa mu sa ke na wajen ma'aunan da za mu sa suwaye za mu sa gaba hausar ne take wato a supporting ɗinsu ni ban san sa turanci ba mu abin a goyi bayan su a karfafa su a taimaka duk irin wannan mutum ya ce zai in yana da rauni a gaya mishi yana da rauni ba yau ba mu muka fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi so in an duba shi ne nake faɗa kamar da faɗa a zumu duba wa'annan mutane ne mu tace su da kam kamar da ake su malam Nura su zauna su ga mutum ya ce zai ya yi cancanta zai sa mu aune wanda an ba mu wasu a cikin nan wannan takarda so a wannan zaman ne wata rana sayyidina Umar ana zaune a majalisi sai fara kuka suka tambaye shi ya zabai a murmuru ne kukan me kake yace yana tunani ne wa'annan mutanen da aka sa gwamnoni da yasa a wa'annan dauloli ta taso kaman nan raƙumi ko ya taka kaya Allah ya tambaye shi shi ne fa nauyin raƙumi ba mutum ba yanzu an baka kuɗi makaranta magani ilimi noma da mantakewa abin nan social system da economy wato tattalin arziki duk yana hannunka karan tse za ka yi amma makarantu an ɗauki kuɗinsu an kai wani guri an kori malamai a makaranta an rufe makarantun abin nan iska ta buɗe su ƴaƴan talaka na zaune ruwa na zuba kai ka ɗauki ƴaƴanka ka kai su ingila america dubai kuma kai kana matsayin a shugaba kuma mun san lokacin da kafin ka zama shugaban nan tare muke da kai ƴaƴanmu na nan LA ga kuma abin da you know abinda musulunci yace an na tarihi ba zan jabo baya ba an muna tarihin sabai musamman sayyidina Umar abinda yake magana shugabanci so ya kamata in za a duba wannan wato kamar yadda malam Isa da Isa ke cewa sai mun da gaske dan su ƴan siyasar da suke yanzu za a ce okay mun sa wani ba za su bace ba duk abin da za su yi su kawo cikas za su sa ya ba da misalin ɗaya cewa ya ce ko kai ne ko cewa ba za su bar shi ba saboda sun san halin shi akwai wani babban ɗan siyasa ba zan kira sunaye ba wani ya ta musu aiki yana son wani abu ne a waje shi ana siyasa tare da shi in an gama yadda ake a samu wani abu da za a ba shi sai da aka gama aka ci siyasa ya ce musu wai kai yanzu har yanzu kana son wannan mukamin ne sai ai ba ka da fai wai ba shi da fa'ida wai ka taba sata an kama ka ka taba rusa wani kamfani ka taba saboda yanzu muka baka mukami sai ka ce mana kana da gaskiya da babban ƴan siyasa ne fa yake faɗin wannan magana to saboda haka gaskiya ya kamata a tattaru a maida hankali waje ɗaya mu san irin ƴan takarar da zamu zauna kuma dole wallahi sai an tattara mutane hankali an taimake su talakawa ba za su iya wannan tunanin ba malamai dai aikinku ne dole sai ai wannan abun wannan a tattara mutane a waya musu da kai a faɗi musu irin waɗannan abubuwa so aikin yana da yawa ni na samu ɗan wasu abubuwa da na rubuta cewa idan ba wa kaɗan ne yawa idan ya kamata shugaba ya cika wasu siffofi na ɗaya addini na biyu adalci na uku tsoron Allah ba ma zan yi bayanin ba zan kira su zan kirga ke karanta su ne kawai tsoron Allah rukon amana tausayi da jin kai gaskiya da amintaka a karɓar shawara da hangen nesa wannan shi ya kamata ne a nawa shawaran da mutane da za mu sa shugabanci mu duba irin waɗannan abubuwan masu wannan halaye da tsayawa da dogewa sai mu sa su a gaba akwai abubuwa da na yi niyan faɗa amma lokaci ya wuce yanzu wani lokaci insha Allah mu samu a ci gaba zan sake abin da na fara da farko gode ma duk wanda suka sa hannu aka gina masallacin nan unguwan nan don ba ƙaramin alheri ba ne mu a wajenmu Allah ya musu sakaya mai kyau na biyu wannan taro da aka yi muna godiya kuma muna roƙo Malam Aliyu da Allah in an dawo a dawo nan gaba za mu rike lokaci daidai gurgudu in an sa wa lokaci wa Bashir da Allah a sa mana don haka ne za mu raya masallacin kasuwanci masallacin sun rayu mu ko namu sabo ne to kuma ana ƙoƙari gashi shi Dr. Nura ana ƙoƙari sosai gaskiya ana mana wajen raya masallacin nan muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri bayan haka ina ma duka wanda suka halarta fata alheri Allah ya sa muna cikin wanda aka yanta cikin watan rabon da ya gabata kuma Allah nuna mana azumi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah okay guys
alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu muka ga karshen wannan zama insha Allah ta'ala abinda ya rage shi ne jawabi na sai kuma sanarwa kamar yadda take a rubuce to yan uwa asali malam Nuwa Dr. Nuwa Zubairu Dambo hafizahullah imamin wannan masallaci yayi bayanin yadda aka gabatar da wannan muhadarar a shekaran nan kuma a wannan lokacin a wannan masallaci in ba a manta ba bara da babbar sallah babban malamin mu Sheikh Ali Abdullahi Felix hafizahullah da aka gama gabatarwa yace yana roƙo da Allah kada a dauke muhadarar nan daga masallacin Sheikh Talha As-Salafi to lokacin da malam Nuhu ya mun wannan bayanin kai sai sunna dauko masa wannan bayanin a nasance na malam kuma na hada shi da shi nace to ya je wajen shi idan malam ya izini ya ce ayi sai ayi to kuma bayan haka shi malam Nuhu ya sanar da ni cewa malam ya yadda cewa a zo nan ayi kuma gashi Allah madaukakin sarki ya sa wa abun albarka Allah ya saka muku da alheri gabaki ɗayan ku ina jin ba a taba yin yadda aka jera kebara kujeru tun daga bangaren kudu har aka dangane zuwa arewa ba a gabashin masallaci sai ana gashi nan gabas ta cika da manya-manyan baki malamanmu iyayenmu da jagorori da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da malaman jami'a manya-manyan farfesoshi da daktoci duk ga suna to Allah ya saka wa kowa da alkhairi ba sai na ta kama sunaye ba ɗaya bayan ɗaya abu na biyu shine kamar yadda aka faɗa mana wannan mas'ala ce ijtihadiyya mahda ba mas'ala ba ce tauqifiyya mas'ala ce ta bincike mas'ala ce ta nazari mas'ala ce ta akallican akalli nasusa asali akalli maqasid na shari'a manufofin shari'a da masalih na mutane sannan a karanta tarihi sannan kuma akalli halin da ake ciki waƙi'in da ake ciki in aka hada waɗannan abubuwan za su taimaka sosai wajen fitar da a'i daga rugu ko kitse daga rugu zai taimaka matuƙa a samu seti sannan abu na uku shine mu sani wannan ba mas'ala bace ta mutanen gari mas'ala ce ta malamai malaman ma manya-manya waɗanda suka yi karance-karance suka yi bincike mai zurfi sannan kuma suke kallon abin da yake faruwa a cikin al'umma su ne ya kamata a ce da mun yadda mu bar musu wannan al'amarin su ci gaba da tattaunawa a tsakanin junansu wataƙila su fitar mana da abin da ya kamata a yi domin wannan kai tsaye aiki ne da aya wannan mas'alar ta malamai su shiga siyasa da duk yadda ka fahimce ta to mas'ala ce ba za ta fita cikin al'amun ko al-hawfu ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yadda ake mu'amala da su ya kuma zargi masu kutse da shishigi a game da irin waɗannan al'amuran ba kuma ba sa cikin waɗanda suka cancanta su wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه سودك وأن سوكا شنشنت الذين يستنبطونه منا سوني سوكا شنشنت سي يقوى مسلمي فا مسألة ما لني باوي زما شغبا با كوي تاكرا تزما شغبا كو أباش أوفيس حتى كي ألاك هذا شغبا malamai magabata suna da maganganu a kai wasu sun tsananta wasu ganye suke idan aka ganka ka je fada shugaban ƙasa har abada ba za su sake maka magana ba kuma isu a cikin magabata malamai ka je a ganka a fada shugaban ƙasa ko a ganka da gwamna kamar yanzu a ce ga ka kun ɗauki hoto kai da gwamna ko a ce kun ɗauki hoto da shugaban ƙasa ko wani taro shugaban ƙasa ya gayyace ka to har abada ba za su sake maka magana ba akwai malamai da suke da waɗannan
fahimtocin. A gefe guda kuma su suna ganin a daidai ne. Wannan nan fa magabata. Kuma wannan ya fara tun a daular Banu Umayya. Tun a daular Banu Umayya. Al-Imam Malik rahimahullah yana cikin malaman da suke ganin halastin za a iya hudda da gwamnati. Za a iya mu'amala da shugaba. Za a iya zuwa a masa wa'azi. A je har inda yake a masa wa'azi. Ya ci gwamnati ta biyu. Al-Imam Malik ya yi zamani da daular Umayya, sannan kuma ya yi zamani da daular Abbasiyya. Duka ya ga biyu, ya ga yadda shugabannin waɗannan lokutan suke. Kuma shugabannin waɗannan lokutan, duk yadda za ka ɓata su, ko duk yadda waɗanda suka so su ɓata su, suka so, to sun fi shugabannin da ake rayuwa da su a yanzu nagarta. Amma kuma a haka, malamai suka yi ta saɓani a kan ya za a mu'amalance su, ba wai kai ka ce ma ka zama shugabanmu. Saboda haka ashe matsala ce mai sauƙi, tunda muna da magabata. Wasu sun tafi a kan waccan fahimta, wasu kuma sun tafi a kan waccan fahimta. Shi ya sa malamai za a ga wasu ababubbuka a cikin littafansu, babi suke a kan irin waɗannan. Wasu ware littafai ma suka yi a kai, suka yi rubuce-rubuce masu yawa. Al-Imam Shawkani, kafin sa Al-Imam Suyuti yana da littafi. رفو الأساطي في حكم الاتصال بالسلاطي الإمام السيوطي واندي أغسي شكرة تقليل ترد شعبا الإمام الأمير الصنعاني يناد للتاتيك أعشي يبتو ماذا وكنش شواي إزالة التهمة فيما يجوز وما يعوم من مخالطة الظلمة الظلمة من هنا نفن شوا جبني الظالمة شوا جبني Al-Imam Shawkani yana da littafi akan wannan. Al-Imam Suyuti littafin sa Marawahul Asatin fi hukm al-ittisal bis-salatin. Wannan littafin duk ga sanan malamai sun rubuta, an ka karanta za ka ga yadda malamai suka yi ta tattaunawa akan irin waɗannan matsaloli. Saboda haka mu bi su a hankali. Sannan daga cikin shawara ga malamai shine da waɗanda suke ganin malamai su fito takara. Ko su shiga siyasa a wataya da su ko kuma a dama da su, mu ɗau izina da ƙasashe maƙwabtanmu, ‘yan uwanmu masu kama da mu, mu karanta tarihinsu, ya malamai suka shiga siyasa kuma ya suka ƙare. Kusa-kusa Sudan, daular Sudan da ta rushe ta Umarul abin nan, Umarul Bashir. Daula ce da malamai suka kafa ta, ko daga wani ittijahi da ya suke, ko daga wani mashrabi suke. Daula ce ta ‘yan ikhwan kuma kowa akwai a ciki. Baka isa ka ce babu malamai a cikin ‘yan ikhwan ba, akwai malamai a ciki. Kuma malamai da yawa sun yi, an yi da su, to amma ya aka ƙare a karanta wannan. Masar, ‘yan ikhwan sun kafa mulki. Suka yi shekara ɗaya, an ga abin da suka yi. Ba su kaɗai ba da ‘yan salafiyya, ƙungiyar jam’iyyu guda biyu ne a Masar waɗanda suka ci takara, suka ci zaɓe. Da Hizbun Nahba ita ce jam’iyyar ‘yan ikhwan. Akwai Hizbun Nur ita ce jam’iyyar ‘yan salafiyya, Salafiyatul Iskandariyya, ƙarƙashin siyasar Burhani. Ya aka ƙare. Duk malamai ne waɗannan, musamman Yasir Burhani, duk wanda yake karatu ya san shi. Yana da rubuce-rubuce da yawa, manyan mai littafai da ya rubuta. To ya aka ƙare. Lokacin da aka yi takarar, aka ci zaɓe, aka kafa gwamnatin Mursi, ɗaya daga cikin malamai na Masar, a cikin jawabansa ya ce, yau malamai sun shiga jarabawa. Ƙasa ta shiga jarabawa. Masu ɗangalallen wando da gemu sun zama sanatoci. To bari mu ga me Allah kuma zai yi da su. To ya aka ƙare, shi ma wannan yana da kyau a duba. Sannan a cikin abin da ya kamata a lura da shi shi ne, yadda an faɗi waɗannan ‘yan jam’iyyu ya suke tsaye da ‘yan takara. Tun daga wannan matakin, akwai alamar ire-iren malaman da ake gayyata ake cewa su fito su yi takara. A irin jam’iyyun da ake da su a yanzu za su ba su dama ma har su kai labari?
in ka cire shi malam fantami da ake ta buga misali da shi, Allah kara masa lafiya da basira. Haduwarsa ta farko da ƴan jam'iyyarsa da yaje zai jaddada yankan kati ya aka kare a wannan zaman da aka yi, koko malamai za su kafa wata jam'iyya ce tasu, sunanta jam'iyyar malamai koko yaya, wannan duk abu ne da ya kamata a tambaya kuma a lura da shi. Sannan kuma duk waɗanda suke maganar malamai su shiga siyasa, duk Allah su riƙa kallon cewa Allah ta'ala ya raba aiki ya ba kowa, ya raba aiki ya ba kowa, ba kowa bane za a fito da shi a ce dole sai yayi wannan abin ko kuma ai ta nuna mutane ana cewa ai, musamman shawarar da malamai ya bada, in mutum ya ga shi ya cancanta yi, to kai tsaye ɗan uwansa malaman ya kamata ya tattauna da su, su kuma sai su bashi shawara. Wannan shawara gaskiya shawara ce mai kyau da duk wanda yake da tunanin haka. Kuma misalan da malamai ya buga guda biyu, ni ma din na gan su kuma na tsorata sosai, kuma wasu sun san na yi magana da su baka da baka akan abubuwan da waɗannan da malamai ya buga misali da su, su biyu suka aikata, wanda wannan kai tsaye yana disqualifying ɗinsu. In har za a ba da takara, to ni ma ina goyon bayan waɗannan bai cancanta, in har malaman za su yi waɗanda za su yi. So daga a ƙyale malamai da yawa su ci gaba da aikin da suke, kuma malam Asgar ya yi bayani, kuma tattaunawar mu da shi tuntuni ita ce, wai waɗannan maganganu, wai malaman ma wai duk aikin da ake yi ko an wadatu da malamai kenan. Duk abin da malamai suke yi yanzu kun wadata sun isa malaman da ake da su, da ake cewa su sauka daga aikinsu. Dr. Isa ya ce wai ana haɗawa, ko malam Fantami da ya zama minista, ayyukan da yake wa musulunci na karantarwa wallahi sun yi kasa, ba yadda yake ba. Da malamin Qur'ani ne, da shi yana da makarantar Hafiz, ya ci gaba da zuwa makarantar? Ya ci gaba da zuwa ba. So da kamalami mai karantarwa mai bincike mai nazari, wallahi ba na goyon bayan har abada ya fito takara ko ya shiga siyasa. Amma sauran waɗanda su dama aikinsu gwargwado yadda suke, akwai dama malaman da ake ce musu part-time malamai ne, da kuma waɗanda dama tuntuni kiɗan kurarsu ta koka, tuntuni dama sun yi kama da siyasa, to su je waɗannan a gwada su. Amma su karanta tarihin malamai a Masar, su karanta tarihin malamai a Pakistan, su karanta tarihin malamai abinda ya gudana da su a Sudan, waɗannan ƙasashen guda biyu ‘yan uwa ba wasa ba, misali ne sosai na siyasar malamai. A cikin malaman to ga Biladus Shah, duk da tasu ba ta yi ƙarfi ba sosai aka ji su sosai, saboda Bashirul Asad ya takura wa kowa, amma waɗannan sun fito har da jam'iyya. To ya suka ƙare, ya kuma aka yi, wannan zai haskaka musu sosai, domin tarihi ba ƙaramin abu ba ne. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kowa gida lafiya. Prof da ya shugabancin wannan zama, Allah ya ƙara masa lafiya, yadda ya shugabanci ya gama na jami'ar mu kusan dinnan ABU ce. Ayan mamalan Nura da ya ce jami'ar ABU duk nan da wuya, da za a ce kowa ya tashi. Duk mu ne haɗanan ma. To ga malam Prof kuma ya zo ya shugabance mu a wannan zama, Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Kuma daga baya nake jin labarin jarabawa wadda ta faru da shi gab da azumi ta abin nan ta gobara a gidansa, muna masa jaji, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida alkhairi ya kuma tsara gaba, Allah ya ci gaba da karewa. Wannan haɗuwar ta wannan unguwa yanzu da Allah yake ta kawo mana alkhairai, to Allah ya ƙaro mana irin waɗannan alkhairan mincin ba mincin. Nan gaba ma wanda muke fata in an samu wani shugaban ƙasa da ya yi abin arziki ya gama, to da nan mincin. Ko kuma a ce wani shugaban ƙasa, ko da yake ga shugaban ƙasan nan ba ai. Allah ya saka kowa da alkhairi. Don Allah ya yi haƙuri game da tsawaita da aka yi, amma dai tsawaita da aka yi an fanfa fa'idin. Ina jin ma kowa ma zai jin yunwa, duk da malam ya ce shi ya ƙoshi. Akwai shawara da wasu suka bada, wani ya rubuto ta ƙarshe yake cewa shi yana ganin wannan kowa ana ta bada wannan shawara cewa malamai su duba daga cikin ɗaliban su waɗanda suke kyautata musu zato da su zaba ko da su basu samu shiga ba eh to su fito da su sai jama'a su kuma su mara musu baya Allah ya saka da alheri wannan ma shawara ce sallallahu alaihi wasallam wa mali ibrahim zai sanar da wata sanarwa assalamu alaikum
A gurguje sanarwa guda uku ta farko akwai muhadara goren sallah da aka shirya an jima tsakanin magriba da isha'i a sabon masallacin government secondary school gona ganye inda ake sallar idi kenan wanda za a gabatar akan koma zuwa ga Allah shine mafita ga makircin yahudu malamai sun hada da injiniya Abubakar Mujahid Dr. Nura Zubair Dambo Dr. Kabir Amin Askar Dr. Sufyan Salih Kargi Bamalli sannan gobe insha Allah ta'ala shi ma dai a masallacin Darul Hadisi Salafiya akwai muhabara tsakanin magriba da sha'i da malam Sha'ibu Salu zai gabatar kuma Dr. Kabir Askar zai masa ta'aliki sai ranar juma'a ne zuwa akwai baƙon malami da makai malam Abu Haitham wanda zai zo gabatar da khutba da muhadarar mata da al'asar da ta maza tsakanin magriba da sha'i a masallacin Jami'in Muawiya bin Abi Sufyan na tsallaken gonar ganye sannan washegari ranar asabar insha Allah ta'ala akwai daura wanda ana nan an yada sanarwa baki daya so a karshe za mu mai da al'amari hannun malam sai a tura